بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي داوة ترمينا أكو أولاً دورة تامو تا مناهج نتفسير wannan gari mai albarka na kan giwa a cikin karamar hukuma arewa a kasar Kebbi yau muna alhamis 17 ga watan sha'aban shekara ta 1447 wanda ya dace da lissafin 5 ga watan Fabrairu 2026 matashiyar mu a yanzu ita ce manhaji na biyu cikin manhajin tafsir mun ji manhaji na farko shine at-tafsiru bil ma'qul manhaji na biyu a takeice shine abinda ake cewa at-tafsiru bir ra'ayi wato malami ya gina tafsirin sa a bisa karfin ilimin sa kawai ba dogaro da abubuwan da watin ya karanto na fassararrun wasu malamai ba zai amfani da alat da yake da su karfin sanin shi ga larabci karfin sanin shi ga sauran ilmomin shari'a da na harshen larabci ya hada su ya tattauna matsalolin ba tare da asali ya dogara da watin zantuttukan malamai kai tsaye ba wannan shi ma nau'i na tafsiri tunda ana yin sa tun zamanin farko malamai cikin sahabbai suna yin sa musamman a abinda basu samu wani zance tsayayye daga cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai su iya kokarin su har ma ake ganin kamar wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a da yake cewa Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fi ddin addu'a da yawa ibnu abbas radiyallahu anhuma ya Allah ka sanashe shi fassara kuma ka bashi fiqhu a cikin addini wato ka sanashe shi fassara abinda babu fassara shi kai tsaye sai ya shiga ya fita daga baya a zamani na biyu da zamunna na baya sai aka samu bayyanar wato aqidu mabambanta irin mu'tazila irin shi'a rafida irin yan qadariya irin murji'awa da sauran da'ifa tawa'if na yan bid'a to su ma sai suka dinga kokarin ganin sun gayyato wasu ayoyi wanda za su yi amfani da su wajen goyen bayan ra'ayin su na bid'a sai suka dinga yin wannan tafsiri su ma wanda yake da mujarradur ra'ayi to daga nan ne at-tafsiru bir ra'ayi ya kasu zuwa gida biyu akwai at-tafsiru bir ra'ayi al-mahmud ko kuma at-tafsiru bir ra'ayi al-madhmum yin tafsiri da wato kokarin malami wanda yake abin yabawa da kuma yin tafsiri wanda yake na molanka wanda kai mutum san zuciya shi zai dinga fada dan haka shi at-tafsiru bir ra'ayi za a iya cewa shine wato tafsiri wanda bir ra'ayi al-mahmud shine tafsiri wanda wato ake Qur'ani ta hanyar amfani da ilimin muka mabambanta da suke da alaka da Al-Qur'ani din shi kan shi Al-Qur'ani da hadisi da tauhidi da lugal arabiya da tarihi sai mutum ya kai ga fassarar da shine ya fassara ta da kansa koda ta dace da fassarar wani amma dai ba nakaltowayi ba an samu tawafuk ne na khawatir a irin wannan matsayin abinda malami ke yi shine zai zage kwanduwarsa wajen kokarin fahimtar nassan Al-Qur'ani da sanin ma'anarsa ta hanyar amfani da harshen larabci da nassoshi da dalilai na shari'a wannan malamai suna ganin cewa irin wannan nau'in tafsiri ja'izi ne babu wani matsala akan shi kuma suna da hujjojinsu kamar wancan hadisi na Allahumma faqihu fi ddin wa allimhu ta'wil da kuma irin fadin Allah walaqad yassarnal qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir haqiqa mun sawwaka alqur'ani dan ambato fa hal min muddakir shin ba wanda zai tsaya ya dau izina ya koya din ya iya kaga ana kira mutane su amfani da basirar su wajen yin alqur'ani haka irin fadin Allah afala yatadabbaru alqur'an am ala qulubin aqfaluhum shin ba za su tsaya su yi tadabburi cikin alqur'ani ba ko kuwa zakatan an sa musu kwado ne an kulle su da irin kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi walitadhakkara ulul albab cikin sad dalle qur'ani wani littafi ne da aka saukar da ayoyinsa kuma aka sa shi mai albarka dan mutane su tsaya su yi la'akari da ayoyinsa kuma dan masu hankali su wa'azantu duk wannan kaga kira ne zuwa ga amfani da ilimi da hankali da basira wajen fahimta alqur'ani sannan da abin da ya faru kuma lokacin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya tura da alkali Shuraihun al-Qadi rahmatullahi alayhi ya tura shi aikin alkalanci a kasar Kufa sai ya ce masa undur ma tabayyana laka fi kitabillahi ka tsaya kai bincike da kanka cikin littafin Allah fala tasal anhu ahada karka tambayi kowa kai ka duba da kanka wama lam yatabayyan laka fi kitabillahi fattabi' sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda ba gani ba a qur'ani to ne mai shi a sunna walam wama lam yatabayyan laka fihi sunnatun fajtahid ra'ayak abinda baka samu a qur'ani da sunna ba to yi iya kokarin ka kaga yana da damar kenan ya ijtihadin sa hakanan kuma an yi hujja da irin yadda sahabbai a aikace suka samu sabani game da fassarar wasu ayoyi wanda ba su da nassi karara akan shi saboda at-tafsir bil ra'ayil mahmud ja'izun kuma ana iya samun ma wato tafsirin mutun yazo ya faɗi wata magana ta sabawa abinda aka saba ji kuma a haka za a karba ko kuma a haka ba za dai a ce yayi kuskure ko aibata shi kai tsaye ba sai an yi bincike mai tsanani kamar wancan malamin da muka fara al-Imam Shankiti rahmatullahi alayhi ya da irin wannan ra'ayoyin wanda za ka ga shi ya kadaita da su haka shi kanshi Ibn Kathir haka shi kanshi Qurtubi haka ko nan kurkusa Malam Bakar Gumi Allah ya gafarta musu gaba daya abin da zan iya tunawa misali kamar fadin Allah walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'ika wama kunna 'anil khalqi ghafilin cikin suratul mu'minun sai da abin da aka sani a cikin tafsiran da shine cewa sab'a samawat hakika mu ambaci sammai mu halitta sammai bakwai tara'ik da aka ce musu ko dai zama li annaha turqul mala'ika hanyar da mala'iku suke bi ko kuma li annaha tatataraqu ba'daha fawqa ba'din saboda wata na saman wata wata na saman wata kamar yadda Khadim ya fada da Al-Baghawi amma Sheikh Abubakar Gumi Allah ya gafarta mai yace a shi yana ganin wala gad khalaqna fawqakum sab'a tara'ik ana magana ne akan hanyoyin da dan adam ke amfani da su wajen rayuwarsa shi ido da hanci da baki da kunne da al'aura da zuciya yace wannan sune sab'a tara'ik kaga wannan ijtihadin sa ne koda ya zama kuskure ko kuma ya saba malaman da suka gabace shi ba za a yi watsi da shi kai tsaye ba za a iya isti'nasi cewa wani malami shi kuma ga abin da ya fada to wannan shine at-tafsiru bil ra'ay al mahmud akwai da tatafai waɗanda ake dogara da su a wannan babu zaka ga wannan a aikace in practical terms galibin masu tafsiri a ƙasa Hausa irin wannan suke wato mutum yayi karatun arabiya yayi karatun zaure wani ma yayi jami'a lokacin azumi yayi an turo shi tafsiri ko ya tura kansa idan yaje kawai aramadin da zamu shi baki ne kawai yana daddatsa bakin gurgurdan larabcin da yayi aramai ta jefa mishi ayoyi shi kuma yana jefa mutane fassara galibi irin wannan aiki inda ake samun kuskure shine maimakon a tsayu akan fassara ayoyin kawai to wani zai iya saka wasu ra'ayoyinsa ko wasu sakonninsa ko na iyayen gidansa ko na tafarkin siyasarsa har ya karkatar da tafsirin Qur'ani ya zama kamar wani majalisin campaign wani kuma matar shi ma ta ba shi haushi idan yabo sai an gane din da yabo wata aya kan mata to sai yayi ta fada yayi ta fada wani in ba a bi albashi ma sai an gane daga maganganun da yake kaga wannan duk bai dace da majalisin tafsirin alqur'ani ba ya kamata mutum ya gane sakon Allah yake isarwa to ya tsaya iya abinda Allah yake faradin kuma hadarin shi ne dai da kake raina magana da kake masu sauraron ka su ba suna ganin kai madogara ne wani daga nan bai da wani hanyar sanin ma'ana alqur'ani da sai wannan kai kuma ka zo ka fada mai abinda ba haka Allah yake cewa ba kaga kai misleading din sa to ko musamman a wannan zamanin da in iya masu sauraron ka iya na masallacin ku ne a wannan zamanin da ake recording ake turawa nesa ake ganin shi live baka san wanda zai gani a can nesa kawai ya dauka wato ya je ci gaba da aiki ba idan ba haka bane kaga kai da shi ka halaka ka halakar da shi to a wannan zamanin yana da kyau a taka tsantsan ya fana da sosai wazo abin da mutum zai fada daga cikin muhimman littafai da ake amfani da su tafsir bil ra'ayil mahmud akwai littafin fakhruddin razi mafatihul ghaib dal imamu Fakhruddin Razi, akwai kuma littafin Tafsirul Baydawi da yake cewa Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, akwai tafsirin Abu Hayyan Al-Andalusi wanda ake cewa Baharul Muhit, akwai tafsirin Al-Alusi Shahabuddin Al-Alusi Ruhul Ma'ani wanda muka ambata da wanda yake yau magana akan kimiya. Sana akwai a wannan zamanin akwai tafsirul Mannar na Rashid Ridha. Rashid Ridha wani malami ne da ya dinga yin tafsirai, yana yin sunaida, yana nashara su a matsayin maqalat, daga baya aka hada shi da tafsiri a mujalladi wajen 14. Akwai kuma littafin Taysirul Karimul Mannan na Abdurrahman ibn Nasir Asidi, akwai kuma littafin Mahasinut Ta'wil na Jamaluddin Al-Qasimi, waɗannan duka na wannan zamanin ne. To akwai kuma tafsir bil ra'il madmum, shine ɗayan da muka ishara, shine mutum kawai ya dinga fassara alqur'ani da molanka da san zuciyarsa, tsaba san zuciyarsa, wannan mataki mataki ne. Akwai wanda ziryar san zuciya kawai yake, ma kaji yayi daidai to sai dai ittifaqan kawai an gamu ne, ba wai dan ya shirye yin daidai din ba. Wannan shine tafsirin yan kalakatu, san zuciya ne tsaba rage shi. Ko kuma mutumin da dama ba malami bane, kawai kamar da Malam Albani namu yake fada, Allah gafarta mai, sai wai ko an yayyafin ruwan ilimi ya dan buge shi haka, ya dan taya mai da dutti, mutum ne karatun shi bai kai karantar da Qur'ani ba ko tafsirin sa, amma watakila ya shiga cikin wata kungiya ko ya dade ana harkar ilimi da shi, ko yana tsoron kada a kwace mai masallaci shi ma kawai ce mai tafsiri. Wannan ba ga an fi samun irin su a inda ake samun kuɗaɗe, inda tafsirin da an san ya za a samu duniya, ko irin tafsirin nan da mata suke yanzu, za ga mata masu na mata masu tafsiri da yawa ga sunan gari gari, ita ma sai ya dace ko malama tana tafsiri, ko wani mutumin da za ga shi irin matasa ɗin nan wanda sun kosa su zama malamai, duk ana iya samun irin wannan gangancin, sai boye ta barankadama a cikin ayoyin Allah, yana faɗan abin da ya ga dama, yana fassara abubuwa ba daidai ba, yana shige da fice. Wanda ma yayi kokari shine wani zai dinga sauraron na wasu malamai, ya kulla kan shi a daka ya saurari Malam Jafar ko Malam Albani ko Dr. Sani ko Dr. Bashir Umar Ali, in ya saurara ya rike abin da zai rike shi kuma yazo ya zama aku kenan, wannan ne karatun aku kamar da kalarau yake faɗa, duk abin da ya ji shi zai faɗa, ko kuma in tunda abin ya ƙara sauki ya dinga duba abin nan Google, ya duba Google, ya duba AI, ya amfani da applications, shi kenan sai fito kawai shi ma ya kama tafsiri. To shi ilimi ba a yi mishi taka haye, duk abu in ka san shi kawai ka san shi, in baka san shi ba babu yadda za a yi zama ka san shi. Idan ka yi ma mutanen anguwarku ko 'yan mata da zara anguwarku wayau, to sauran mutane ba za ka musu, in dukkan mutane wayau mala'iku sun sani. Sannan kuma in dai ana taskacewa yana yaduwa, to mutane da suke nesa wanda baka zata ba za su ji kuma za su mahukunci. Sannan mala'iku kuma suna rubuta sunanka cikin littafin wanda suke at-taqawlu 'ala Allahi bi ghairi ilmin, wanda Ibn Qayyim yana cewa a jerin gen zulubai babu zulubi mai girman shi, babu zulubi kamar mai girman shi a cikin fasara fara qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana, ba wannan ba, qul la ajidu innama harrama rabbi al fawaisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu, wannan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu, yace wannan an jera su ne gurgurdan munin zunubi, gurgurdan munin zunubi aka jera su daga na ƙasa har zuwa nasu, zaga na can sama shine wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu. Aga an fara da harama rabbi al-fawahisha ma bahara min ma'ha, abinda yake ma batsara da abinda yake boye, wal isma da zunubi, wal baghya da ta'addanci, bi ghairi haqqin zubar da jinin mutane, sannan wa an tushriku billahi sai kuma shirka. To shirka da ake ganin tana kai mutum wuta ya tabbata wuta, muninta wajen zunubi ta bangaren muni kaga tana ma ƙasa da yiwa Allah ƙarya, shine wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu, ka zo ka dinga faɗan abin da ba haka yake ba cikin addinin Allah, wannan ya fi komai muni a cikin zulubai. Allah ka tsare mu daga shiga sharaba sharu. babu shakka hukuncin wannan haramun saboda dalile da yawa a cikin alqur'ani mai girma kamar fa Allah wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula cikin suratul isra'i to kuma ita wannan da muka ambata wa anta qul Allah ma la ta'lamu da kuma a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujjoji sun zo da yawa a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda yake cikin musnadul imam Ahmad ibn Hanbal man qala fil qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda duk ya faɗi magana a cikin alqur'ani ba da ilimi ba bai tabbatar da ya sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jira gidan shi a wuta a wani wata riwaya aka ce a man qala fil qur'ani bi ra'ayi fa asaba wanda ya faɗi magana a cikin qur'ani da sarransa ba da ilimi ba duk da haka sai ya dace yayin canki-canki sai kuma ya zama bai kuskure ba alama fi nafsin amr duk da haka faqad akhta yayi ne domin shi ba bai san kuskure bane ma ko daidai ba zai bambance kuskure da daidai ba sannan zamu ga cewa sahabbai suna yawaita tsoratar da junansu akan haka suna nuna wa junansu wato tsanantawa akan kada mutum wato ya faɗa abin da bai sani ba kamar yadda aka ruwaito daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu game da fassaran wa inaban wa abba wa zaitunan wa nakhla sayyidina abubakar aka tambaye shi menene abba yace in na faɗa ban sani ba wata sama za ta tare ni wata ƙasa za ta ɓoye ni daga azaba Allah ban sani ba sayyidina abubakar wanda yake maki girman ilimi a cikin sahabbai gabaki ɗayansu hakanan wafakiyatan wa abba kai ko wafakiyatan wa abba ne afwan haka sayyidina umar shi ma aro ce ruwan nan magana daga gare shi wafakiyatan wa abba ta cikin suratul abasa ke cewa yace na san fakiha amma ban san meye abbu ba yace na san fakiya sune wato waɗannan kayan marmari irin su mangoro ayaba lemu da makamantansu sai ya ƙara da cewa jama'a ku ji tsoron Allah ku daina faɗin abin da ba ku sani ba game da alqur'ani suna nan ire-iren waɗannan da yawa kamar yadda wani mutum ya tambayi jundub sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jundub abdullahi game da wata aya sai ya ce mishi uharriju alayka in kunta musliman lama qumta anni aw qala dan anta jalisan yace dan Allah in dai kai musulmi ne kaga sake bayin da niki ya kake so ka sana halaka na ce maka ban sani ba ka matsa don Allah ka rabu da ni ka fitara ka fita batuna to irin waɗannan suna nan da yawa a cikin maganganun sahabbai to haka a cikin maganganun tabi'ai kamar yadda aka tura ga sayyid dan musayyab Allah ya kara masa yarda cewa ya kasance duk tarin ilimin sa to baya bada fatawa game da alqur'ani sayyid dan musayyab da abin da aka tambaya game da alqur'ani sai ce ku je gun wani ba wanda yake wato mutakhassis ne a kai ba sai ce ku je gun wani ku tambaye shi hakanan sha'abi shi ma aka tambaye shi kan wata aya sai ce a ku je gun wani ku tambaye shi ni riwaya hadisi nake hakanan masruq yana cewa ittaqu tafsir fa inna ma huwa riwayatu anillah ku kiyayi tafsiri dan kuma kuna cewa ne kamar mutum ya zo na yana cewa ne ni nan wakilin Allah ne kun ji abin da Allah ya ce tsakanin da Allah ko ce man din garin nan zaka iya wakilta shi kaje ka faɗa abin da bai ce ba ka kwana lafiya ai ba zai yi ba kawai ka je gwamnati taro ka ce ni ne chairman ya wakilto ni kuma ya ce ayi kaza ranan abin da ke ba za ka kwana a kulle wanda sai dan abin nan kan giwa ya ma kaɗan sai birnin ke wurin CID ko wurin EFCC Allah ya kyauta so haka malaman da suka yi wannan abin nan al-Imam al-Tabari a cikin tafsirin sa shi ma da yazo a muqaddimarsa ya kawo zantuka da yawa waɗannan zantuka duk suna nan a wajen da ya kawo su bayan da ya gama kawo su yake cewa wa hadhihi al-akhbaru shahidatun lana ala sihhati ma qulna shafi na 99 min anna ma kana min ta'wili ayatil qur'ani alladhi la yudraku ilmuhu illa bi nasbi bayani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw bi nasbihi ad-dilala alayhi فغير زائد لاحد القيل فيه برأي yace daga nan za ka gane duk wani abu wanda a cikin alqur'ani ba zai yi a fahimta ba sai in annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko idan ya nuna ga yadda za a fassara to bai dace wani ya faɗa abin da ya ga dama da ra'ayinsa bal qaidu fi zalika bi ra'yi wa in asaba al-haqqa fi fa mukhdhir duk wanda yaje ya ganganci ya faɗi ra'ayinsa a irin wannan yanayin koda ya faɗi daidai to yayi kuskure fi ma kana min fi'lihi biqilihi fihi bi ra'ayi wannan aikin da yayi na faɗan maganar da yayi san zuciyarsa ba a sa shi ba to yayi kuskure a daidai nan wajen da yayi daidai ba sannan daga ya kawo mana magana anan ta Ibn al-Qayyim wanda muka ishara ido akan ta game da wurin ma harama rabbi al-fawaish ma zahara minha wa ma batan da kuma sharhin da Ibn al-Qayyim ya mata wanda yana cikin littafin a'lamul muwaqqi'in ko ilamul muwaqqi'ina rabbil alamin shi ma cikin mujalladin daya to ga ko magana Ibn Taymiya rahmatullahi alayhi da yake cewa bayan da ya kawo wadannan asar din kala daban-daban a cikin muqaddimatut tafsir sai yake cewa فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها أن أئمة السلف محمولة على تحريجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به ولأن مغنغن سنزوني دن سنون يند سلف سكي وقودن يم مغنى أتكين تفسيري إدن بس دا إلمي أكام أبو فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه وندي مغنى دا إلمي ينا دا إلم حرش دا شريعة ونن بايد ليف ولهذا روية عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير sai isa kaga an ruwaito maganganu daga gare su suna tafsiri wala munafata babu cin karo ya annahum takallamu fi ma alimu wa sakatu amma jahilu sai magana ne game da abin da suka sani suka yi gumda bakin su akan abin da basu sani ba wa hadha huwa alwajibu ala kulli ahadin yace wannan shine wajibi akan kowa da kowa ka fada abin da ka sani abin da baka sani baka kame bakinka innahu kama yajibu sukutu amma la ya'lamu lahu la ilma lahu bihi fa kadhalika yajibu alqawlu bima su'ila anhu mimma ya'lamu abin da baka sani ba dole kai shiru abin da ka sani kuma dole an tambaye ka ka bayyana shi haka ne sai kawo mana magana Imam an-Nawawi dake cikin At-Tibyan fi adabi hamalatul Qur'an da Nawawi yake cewa wa yahrumu tafsiruhu bi ghairi ilmin والكلام في معانيه لمن ليس من اهلها yace baya halasta mutun yayi tafsiri ba da ilimi ba yayi magana kan qur'ani ba da ilimi ba hakanan kuma bai halasta mutun ya tsoma baki ana magana kan qur'ani in ba shi baya daga cikin ma'abuta sanin alqur'ani irin gangancin da yanzu kusan kowa yana iya yin shi wanda Allah ya tsare shine mutum a zo ana magana a cikin addini ya sa baki shi ba malami ba shi ba dalibi ba shi ba mai sauraron malamai ba kawai wai shi dan boko ne ko dan dan duniya ne ko dan social media ko wai ko influencer kuma me ake ce mishi kawai tunda shi ma wai yanzu yana da baki ko ya iya turanci ko yana ganin yana da kwakwalwa ko yana da mabiya kawai shi ma zai tsoma baki a cikin harkar addini to wannan ba karamin ganganci bane ganganci ne mai girma sosai yare da mutane suke tsammani kuma abin da ya kawo wannan gangancin shine wato yadda aka saki linzamin ilimi ya zama abu ne wato gayi nan kamar yadda ake tallan rake kwararo kwararo ana tallan sa wannan shi yasa har kowa ma ya ga wallan sa kamar yadda wani cikin magabata yake cewa da wannan ilimi yana da daraja sanda yake cikin kira zama zaje tunda aka fita shi a littafi shigen darajar shi ta kai da dole sai ka tsaya gaban malami ya koya maka yanzu kun sai ka sayar tafi ka karanta da kanka baka bukata sai ka je gun malami to tunda ya zama abu din yayi yawa a gari kowa ya same access to it sai ga bai da daraja Allah ya tsare to wannan kenan har ila yau mun ambaci cewa ana iya tafsiri da abin da ya tabbata na wato abin da ke cikin harshen larabci ilimin harshen larabci yana taimakawa sosai wajen tafsiri shi yasa an tabbata bayan ma Ibn Abbas sai aka ce menene abin da zai sa mutum ya kware a tafsiri yace ya iya larabci ya daga cikin hadari kware daga cikin a yanzu ga mutum yana shiga harkar alqurani ko bai iya larabci ba wani ma ya haddace shi wani ma ya rubuta shi wani kuma yana yin ma tafsirin amma bai iya larabci ba saboda haka duk waɗannan sarwaɗin da muka ambata bai iya cin buriyar su sana aka zo aka ƙara zuwa kuma aka sake samun wani sauki shine sai mutum ba ya dauko tafsirin Abubakar Gumi ko tafsirin Audhul Bayan na Dr. Sani ko ya dinga karantawa da Hausa ce da mu shi ma yazo ya dinga yin yadda ya nakalto a sai wancan waɗannan littattafan ba na masu karantawa bane na wanda zai karanta ne dan kansa kawai ba wai dan yazo ya koya wasu ba in kana so koya wasu dole sai ka tsaya ka koyi na larabcin su sai Allah ya kyauta to wannan kenan sai a abu na ƙarshe game da wannan gaba shine wasu daga cikin littattafan tafsir wanda suke dauke da ar-ra'ayul mazmum wanda akwai ra'ayoyi marasa inganci a cikin su. Da gaske akwai tafsirin Ibnu Abdul Jabbar al-Mu'tazili wan ana ce mishi tambihul Qur'an anil matsa'il. Da gaske akwai tafsirin Kashaf. Kashaf wannan Zamakhshari musamman abin da ke da alaka da aqida, to wannan aqida musamman akan sifat na Allah madaukakin sarki, to Kashaf ya fada. Sannan akwai tafsirin Majmu'ul Bayan na Abu Ali At-Tabrasi, irin tafsirin ne na Sufai, ko kuma Haqaiqut Tafsir na Abu Abdurrahman As-Sulami, ko kuma Haymanu Zat ila Daril Ma'ad. Duka waɗannan ba su da wani kima da za a tsaya a jingina da su. To manhaji na biyu kenan, at-tafsiru bir-ra'ayi. Manhaji na uku shine at-tafsiru al-fiqhi. Gina tafsiri ta hanyar fiqh a cikin Al-Qur'ani. Dama dai mun sani cewa Allah madaukakin sarki ya yi kuda Al-Qur'ani ne don ya zama ya gyara mutane addinin su da ɗabi'ar su da mu'amalar su, don kuma su tsira a gaban Allah. Ayoyin Al-Qur'ani sun kasu gida-gida ta fuskar me suke magana akai. Akwai wanda suke magana akan aqida. Akwai wanda suke magana akan hukunce-hukuncen shari'a. Akwai wanda suke magana akan tarihi da kissa. Akwai wanda suke magana akan ladubba da mu'amala, ko kuma wanda suke magana akan makoma a lahira. Wannan guda biyar suna cikin manyan abin da Qur'ani yake magana akai. Aqida, abin da kudu cewa zuciyarka. Labaran tashin alkiyama. Sai kissoshi mutanen da, sai hukunce-hukuncen fiqh na ibada, sai kuma mu'amala ta yau da kullum, kasuwanci, aure, saki, gado, duk waɗannan mu'amala ne. Abinda duk inda ka sa mutane suna yin shi, ko kuma abinda shafi ibada, sallah, azumi, zakka, aikin hajji da ire-iren su, ko kuma abinda ya shafi kissoshi, akwai kissoshin annabawa, kisoshin al'ummomin annabawa, kisoshin wasu ɗaiɗaikun mutane ko wasu al'ummomi, ga sanan baza-baza a cikin Al-Qur'ani ko. Sannan kuma akwai abin da shafi la ilaha illallah, akwai abin da shafi matsayin kalmar shahada, matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu. Sai kuma abin da shafi labaran tashin alkiyama da tsoratawa game da tashin hankalin da ke cikin ta. Kaga muna da guda biyar kenan. To a cikin ka cire wanda ya shafi fiqhun ibadoji din nan, shi ne ake nufi a tasirin fiqh, wanda za a tsaya a yi ta magana a kan abinda ya shafi ayoyin da suke magana a kan ibadoji, a dinga ɗauko hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun malamai, ana ainihin wato yin bayani a kansu. Za mu ga cewa a cikin Al-Qur'ani misali ai akwai magana a kan abinda ya shafi gado, ko abinda ya shafi takaba, ko abinda ya shafi saki, akwai abin da ya shafi aure, akwai abin da ya shafi makamantansu. To za ga sahabbai suna bibiyan waɗannan ire-iren ayoyi, suna fitar da hukunce-hukunce game da su, game da iddan mace da aka saka, iddan mace mai ciki, iddan mace kaza kaza, har aka samu sabani akan misali shin mace mai ciki me ya iddata ta sauke cikinta, ko kuwa ta kirga kwanakinta. Saboda a wani waje Allah ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna thalathata arba'ata ashhurin wa ashara, ko kaga wannan ta cikin suratul baqara kenan. Arba'ata ashhurin wa ashara shine takaba, kwanaki wata hudu da kwana goma, ko kuma sai a wani waje Allah ya ce ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna, cikin suratul talaq mai ta Allah ya Allahu min amrihi yusra. Kaga anan kuma sai aka ce duk mace mai ciki to ajalinta shine sai ta haihu. To idan mace mijinta ya mutu tana da ciki, to wanne za ta dauka, ajalin haihuwa ko ajalin kwana wata hudu da kwana goma, ko ku za ta dauki wanne ne yafi kusa ko wanne yafi nesa? Ko mun gane mace ce mijinta sai ya rasu, sai kuma ga ta da ciki, to yanzu idda ta shine sai ta haihu, watakila haihuwar nan ta zama ƙasa da wata hudu ko sama da wata hudu, za ta iya zama haka, ko kuwa za ta aje wannan ne kawai ta yi aiki da idda ta kaba kawai wata hudu, ko ta haihu ko ba ta haihu ba, ko kuwa ta lissafa wanne ne ya fi kusa da ajalinta, ta ɗauki na kusa ko ta ɗauki na nesa. Da akwai wannan malama a gaban wannan maganganun da malamai suka yi kala daban-daban. To sai aka samu wato kamar sayyidina Ali ibn Abbas suka ce za ta yi idda ne bi abadil adalaini, ta ta dauki wanne ne yafi nisa, in haihuwa ne yafi kusa da mutuwan ba ta amfani da haihuwa ba, idan wata hudu da kwana goma ne yafi kusa da mutuwan ba ta amfani da shi ba, za ta amfani da na can nesa. Ibn Mas'ud shi kuma da Abu Huraira da Abu Salama da Abdurrahman suka ce a kawai haihuwa shine kawai iddarta, dan yau mijinta ya rasu sai zama firgici da tashin hankali yasa ta yi bari ma, to shikenan ta gama idda, dan wata idan mijinta ya rasu shikenan kuma sai da halili, ko kuma dama a an siyo rago ma an shiga lissafi an san EDD tana haihuwa kawai shikenan. Wannan shine maganar waɗannan cikin sahabbai Ibn Mas'ud da Abu Huraira da kuma Abu Salama cikin tabi'ai, su ma suka ce, su kuma suka yi hujja da ainihin hadisin Subai'atul Aslamiyya da haka ya faɗa ta aikace wannan misali kenan. Haka sun yi saɓani akan wato gado na sulusi da aka faɗa cewa wani abawai likulli wahidin minhum sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluthu, cewa gadan iyaye shine kowa a bashi ɗaya bisa shida idan mutum ya ba yaya, idan mutum bai ba yaya ba fa sai aka ce za a bai wa uwa ɗaya bisa uku sai ba ambaci na uba ba, a wajen fali ummihi thuluthu kawai aka ce. Saboda sai a Umar da Usman da Ibn Mas'ud da Zaid dan Thabit suka ce wato su suna ganin cewa za a ba uba abin da ya saurin gaba abin nan kai sulusi abin nan asiba, suka ce almuradu bi thulus anan albaqi in kana ma'ahuma zawjun aw zawjatu, suka ce su agun su saura za a sauran ne za a ba da sulusi idan akwai miji akwai mata ko miji, saboda uwa da uba da namiji da macen su suna da gado ta bangare daban, dama suna da gado, to abin da ya saura sai a ƙara musu. Haka ne suka tazantuka Ibn Abbas da Mu'az dan Jabal suka ce a sulusin duka duke ne, sulusin da za a ba uwar shin sulusul baqi ne ko sulusul mal, mun gane malin sabanin wancan suka ce a sulusul baqi bayan an ba kowa sai a sake daukan kuma ɗaya bisa uku na abin da ya rage a ƙara wa uwa, wasu kuma suka ce a tun daga farko za a cire ma uwa sulusinta. Haka dai irin waɗannan suna nan da yawa a cikin tafsirin alfiqhi tafsirin fiqhu, kuma za ka samu malamai suna fitar da istinbabat sosai, misali yadda kamar tafsirin al-Imam al-Qurtubi wanda ya tafsirin ayoyin da suke suran da suke da magana akan hukunce-hukunce ba zai iya istigna'i daga Qurtubi da Ibn al-Arabi ba, kuma ya bar Ibn al-Arabi to ba zai iya barin Qurtubi ba, irin ta dauko suratul Baqara, suratul Ali Imran, suratul Nisa'i Sughra ita ce suratul Talaq, suratul Nisa'i Kubra ita wannan take magana akan gado, in ka dauko irin surorin da suke magana akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen yau da kullun ire-iren waɗannan, to irin suratul Ahzab, irin suratul Nuri ba za ka iya wadatuwa daga maganganun da waɗannan malamai za su dinga yi a waɗannan wurare ba, dole ka koma ka ga me suka ce. Dan haka daga cikin muhimman littafan da ya kamata a yi riko da su a wannan babi akwai ahkamul Qur'an na Abu Bakar al-Jassas. Al-Jassas malami ne ba Hanafi, Allah ya gafarta mai, ana buga tafsirin a cikin mujalladi uku. Saboda haka idan mutum yana amfani da shi dole ne ya kula da me mazhabin da ba na malikiya ba ne, don wani abin lura shi ne idan mutum yana tafsiri a wani gari ko wata ƙasa ko wani waje ya kamata ya ba da muhimmanci akan mazhabin mutanen wannan garin na fiqhu. Nan misali yankin mu an fi sanin malikiya, to ita ya kamata a ba da muhimmanci, in ma za a yi tarjihi in dai ba wani abu ne wanda hadisi ya zo ƙarar ya saba mazhabin, to ba daidai ba ne ka yi tarjihi wani mazhabi daban kamar malikiya, ba daidai ba ne. Malaman ƙasar Saudi Arabia sun daɗe suna ma ɗaliban jami'ar Islamiyya irin wannan nasiha cewa idan ku koma ƙasashenku ku dinga karantar da mutane mazhabin da ya shahara a ƙasashen, saboda guje ma yawan saɓani wanda ba yi da wani alkhairi a cikinsa, wanda kawai ta da fitina ne ta da zaune tsaye. Allah ya tsare. Sannan akwai a mazhabin malikiya akwai wannan guda biyun da muka yi ta ambata shine tafsirul qur'anil ahkamul qur'an na Abubakar ibn al-Arabi mujalladi 4 akwai al-jami'u ahkamul qur'an na Abu Abdullah al-Qurdubi manya manya mujalladai guda 10 wani ma guda 15 sannan akwai tafsirin Baihaqi wanda aka tattara maganganun shi a malamin Shafi'i kenan tafsirin Baihaqi wanda wani malami ya tattara akwai kuma al-Ikli fi istinbat at-tanzil na al-Imam as-Suyuti shi ma a malamin Shafi'i yake sai kuma ga kuma a malamin Hanabila akwai Zadul Masir fi ilmi tafsir na Ibn al-Jawzi wannan tafsirin ba fiqh kadai ba yana daga cikin tafsirin da su yi maka maka in kana takaita bayani kana so ka san mazhabobi ne suka ce domin dama dan sa ne ya roke shi cewa tafsirai sun yawa ya bashi summary mana abin da zai dinga amfani da shi sai rubuta mai wannan tafsir mai suna Zadul Masir ana buga shi mujalladi 5 ana buga shi mujalladi 7 wannan yana da sauki kwarai wajen mu'amala ta fiqh amma na mazhabin Hanabila ne akwai kuma wato littafan da suke taimakawa wajen haka wadanda na zamani ne su an gina su akan fiqhul muqaran irin Nailul Maran Nailul Marani fi tafsiri ayati al-ahkam na Sadiq Hassan Khan akwai kuma tafsiru ayati al-ahkam na ainihin wato malamin wani malami mutumin kasa mutumin Azhar da ire-iren su to wannan shine manhajin tafsiri na uku tafsirul at-tafsirul fiqhi shi ana amfani da shi ne duk sanda ka zo batu akan ayoyi da suke da hukunce-hukuncen fiqhi tsarki sallah azumi zakka aikin haji umara gado ciniki aure khuli'i zihari duk sanda ka zo ire-iren wannan hukunci wadannan ayoyi sai ka koma littafan da suke bada muhimmanci wajen bayani akan fiqhu dake cikin alqur'ani mai girma sai ka samu fa'idoji insha Allah manhaji na hudu shine a tafsirul ilmi tafsiri na kimiyya tafsiri al-ilmi anan yana nufin scientific farko yana da kyau mu sani cewa qur'ani ba littafin kimiyya bane littafin shari'a ne na neman yarda Allah amma Allah madaukakin sarki ya sassanya wasu bayanai nan da can waɗanda suke zama miftah ga mai neman sanin ilimin kimiyya musamman kimiyyar sararin samaniya kimiyyar ƙarƙashin ƙasa kimiyyar noma kimiyyar tattalin arziki kimiyyar halitta kamar abin da suke cewa embryology wato abin da ya shafi girman halitta a cikin ciki da ire-iren su waɗannan da abin da ya shafi kimiyyar gadon abin nan wato abin da yake ce ma genetics gadon ƙwayoyin halitta to suna nan da yawa waɗannan cikin alqur'ani kuma hatta kafirai sun shaida wannan kafiran wannan zamanin sun shaida wasu Allah ya musu gamda katar garin binciken ma sun tuba sun musulunta wasu kuma suna nan dai akan bata din amma sun san gaskiya ne sun san gaskiya ne abin da suka karanta to irin wannan tafsirin daga musamman ƴan boko suna san shi wanda suke da background a ilimin kimiyya suna son su ji cewa so ashe qur'ani ma nasu kasan adan yana da wannan duk in ya ga wato irin zubin shi sai nan da nan sai ya kamar da ake cewa al-atyaru atyuru ala ashkaliha taqau tsuntsaye suna raba junan su ne gurgurdan kalar jikin su kowa yana saurin sabo al-arwahu junudun mujannada da abin da ya dace da abin da yake akai to idan mutum yana tafsiri irin wannan na farko ya zama yana da masaniya akan abin tukun yana da background shi ma akan waɗannan ilmomin kuma wannan yana taimakawa wajen kai shari'a ga waɗanda suke ganin su isassu ne a ilimin duniya idan suka gane ashe qur'ani ya dade da yin wannan bayanin da suke takama sun san shi to nan nan za ka ga jikin su yayi sanyi sai su bi gaskiya to da haka idan mutum yana yin tafsiri a birane ko a matattaran ƴan boko da yana da kyau ya dinga sassaƙa irin waɗannan bayanan suna taimakawa wajen sauƙaƙa wato dawo da hankulansu kamar a ce kai malami ne a university ko a polytechnic ko a wata makarantar secondary kuma kana yi ma ɗalibai tafsiri ko abokan aikinka ko an tura ka tafsiri birni irin Kaduna Abuja nan ma birni ke ba ka ga birnin ƴan boko ne ko to irin su nan to in ka je kanka je kawai kai ta ja musu hadisai kawai duk inda ka samu wani muhalli da ke magana akan wani abu da ya shafi halitta to sai ka tsaya sai kai bayani ka karanta ya ayyuhan nasu in kuntum fi rabbi mal ba'ath fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin nubayyin lakum wa nakiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin mu'ayyan karshe sika ja numfashi tukunna ka fara baje musu bayani sai ga duk suna gida kai ka makadan garu bas dauka ci a cikin qur'ani akwai wannan karatun yawa qur'ani din yayi bayani DNA ne abinnan ne features development din ne wane ne duka sai ka tsatsakuro daga malaman da suka yi wannan bayanin sai qur'ani yayi amfani da wannan abin ne dama dan yin bayani ga mutanen da suke ganin sa da hankali ba su da wani ilimi sai hankalinsu hakan ake magana akan sararin samaniya haka ake magana akan noma da kiwo haka magana akan tattalin arziki haka magana akan tsaro da tsarin siyasa duk qur'ani ya yi magana akan su don aka zo irin wannan wuraren da suke magana akan zubar ruwan sama da suke magana akan gudanar rana da wata da suke magana akan taurari da yula da suke magana akan dan adam da jujjuyawa halittarsa abin da ke magana akan koguna da duwatsu da abin da ke ƙasa da irin waɗannan ilmomin da duk qur'ani ya yi magana akan su to sai a daya sai a fayyace su musamman kuma saboda a yanzu ci gaban ilimin zamani ya kai ga gano wasu abubuwa waɗanda da in an ce qur'ani ya faɗi sai mutane su dinga ganin kai ya za a ce qur'ani ya faɗa amma da zamani ya zo da su ƙarara to sai aka ga shi haka abinda qur'ani ya faɗa tun wannan shekarun ashe daidai ne da kuma musulmi shi da ya yarda amma wanda yake mulhidi shi ba zai yarda ba sai da ya ga nashi ya zo ya ainihin dace da wannan akwai kisa da ake bayarwa ta wani mutumin kasar Faransa wanda yayi wani bincike mai zurfi akan abin da ake cewa Egyptology wato ilmomin tsohuwar abin nan civilization na Egypt ai kai ga bincike akan Fir'auna da gawarsa wannan Fir'auna Ramses ya kai kan bincike game da Qur'ani al-yawma najika bimadallika latakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran min an-nasi ayatun la ghafil har ƙarshe aka hada yarjejeniya aka zo daga kasar Faransa aka dauki aka nemi kasar Masar ta bada aran gawawakin fara'ina din da suke wajen aka tafi da su wata cibiyar bincike a kasar Faransa aka ji sai da aka yi wajen watanni 18 kamar shekara ɗaya da rabi babu aikin da ake a laboratory sai wannan binciken domin gano wacce ce gawa asalin Fir'auna din da ƙarshe yayi amfani da waɗannan ayoyin da ire-iren su wajen tantance cewa gawa Fir'auna inda Fir'auna ba guda ɗaya bane a cikin gawawakin amma wacce ce wanda mutumin da ya zama da Annabi Musa wannan da shaki da aka ba labari a Qur'ani to sai ya gano cewa ga gawar da gaskiya abin da ya gano a jikinta ƙashinta akwai karaya a jikin wuya kare igiyar ruwa sannan kuma a jikinta akwai dallakin gishirin teku wanda ke cewa wannan gawa ta sha ruwan teku da abubuwan da ya gano to sai ga okay gashi qur'ani ya ambaci wannan futuristic event din cewa ai wannan gawar za ta wanzu al-yawma najika libadanik da abin da ake fasara kawai ai an bar ma banu isra'ila gawa akan dandamali akan gaba sun zo sun ganta shine nuna jika libadanik ashe abin ya wuce haka shine Allah zai wanzar da shi har karshen duniya ita kuna liman khalfaka aya dan ya zama abin lura ga na bayanka sai zama shi wannan mutumin ɗaya daga cikin wanda suka zo khalfaka din kuma suka yi lura suka ci amfanin lura aka kai musulunta aka haka yi rubuce-rubuce shi ne Quran, Bible and the Modern Sciences an fassara shi zuwa harsuna daban-daban idan dinga tabbatar da inda kimiyya ta yi magana wani abu ya tarar cewa Quran ya goyi bayan abin ba su saɓani ba da inda Bible ya magana wani abu sai ga yana cin karo da abin da ke cikin kimiyya yana nan rubutu ne haka sananne akwai shi na Larabci akwai na Ingilishi akwai na French da sauransu malamin mu Malam Albani dare Allah gafarta mai ya taba mana wata lecture musamman akan wannan karatu na wannan bature to suna nan da yawa irin waɗannan binciken da ake yi a zamanance da suka shafi kimiyya da suka shafi wato ci gaban zamani da suka shafi kimiyyar sadarwa, kimiyyar lantarki, kimiyyar gandun dabbobi, dabbobi da ire-iren su. Wannan yana buƙatar dai farko tukunna mutum ya zama ya san abin da yake yi a cikin wannan. To malamai sun yi sabani, akwai malaman da suke goyon bayan irin wannan tafsirin, ko kuma da suke ganin sam wannan wasa da Qur'ani, wannan mai da Qur'ani ya zama wani littafin kimiyya ne. Waɗanda suka goyi baya suka ce ah, so da shi ai Allah madauki saki da kawo ayoyin, ya kawo su ne don su zama dalili akan ɗayantaka Allah, akan buwayarsa, akan cewa shine mahalicci, shine mai kudura, da haka ya ambaci sammai da ƙasa, ya ambaci jujiyawar dare da rana, ya ambaci wato haske da duhu, ya ambaci wata da taurari da sauransu. Sannan kuma ya za ku ce kada a tsaya a yi dabdala a kansu a fahimci yaya suke. Sannan kuma gashi Allah ya yi kira kai tsaye, afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Allah ya kira mutane cikin suratul Qaf, yace zo su duba mana ga sama nan a saman su yadda muka mata kulliya, yadda muka ainihin tsatsara ta, muka gina ta, kuma yadda babu kuli ko kwari a tare da ita. Kaga Allah yana kwadaitar da mu zuwa ga tsayawa a lura da abinda aya take faɗa. So da haka su a gurin su wannan abu ne mai kyau za a iya yi. Wasu kuma suka ce a tabbatar da cewa Qur'ani gagaragasa ne zai iya tabbata ba zai shiga wannan babu. Tunda tun kafin babin za ilimin zamani ya zo na nasara an san haka, Qur'ani ya gajiyar da kowa tun kafin a kawo wannan abin nan. Suka ce kuma wannan kiran da ake yi zuwa ga irin wannan yana shagaltar da mutane daga asalin sakon Qur'ani na shari'a zuwa ga tattaunawa akan kimiyya da fasaha, kamar yadda ya faru da Alusi, har a manta da asalin tafsirin. Suka ce kuma ana samun kurakurai da takallufi a cikin irin wannan. Suka ce wato mai yin wannan yana wuce maka idan rawan lokaci, wani lokaci kuma ya biye muturawa ya ga cewa sai ya gamsar da su akan abin da suka faɗa, ko da ba haka bane a cikin Alkur'ani din. Sai dai maganganu da suka yi mabambanta. A takaice dai babu laifi a yi irin wannan tafsirin ba tare da ya zama shine asalin umda ba a cikin harkar tafsiri. Ana dogara da tafsirin Fakhrur Razi a wannan babu, da kuma Al-Jawahir fi tafsir al-Qur'an na Tantawi, da kuma littafin Kashful Asrar an-Nurari al-Qur'aniyya na Muhammad Amal al-Iskandari, da kuma Al-Qur'an Yanbu'ul Ulum wal-Irfan na Ali Fikri, da kuma littafin Al-Ijazul Ilmi fil Qur'an al-Karim na Zaghlul al-Najjar, da kuma Ilmul Ajinna fi Dawil Qur'an was-Sunnah. Ilmul Ajinna wato shine wancan da muka faɗa, shine Al-Ajinna Genetics, waye halittar dan Adam. Sannan kuma akwai bincike da yawa na zamani, musamman ga wanda yake karanta turancin Ingilishi, ya samu bincike iri daban-daban, articles da journal da conferences da aka yi ta yi. Akwai ma wato kungiya ta duniya ta Jam'iyyatul Ijazul Qur'an, wato wata wani society wanda ke bincike akan wannan, suna yin conference a duk duniya a kasashe mabambanta, suna karban bayanai, suna gabatar da takardu daga masana akan wannan fannin. Da wannan shine at-tafsirul ilmi. Idan kana tafsiri in ka zo kai babu laifi ka dan taba gurgurdan abin da ya saba gurgurdan irin mutanen. Akwai kuma at-tafsirul lughawi. Kasancewar Qur'ani balaraban littafi, kamar yadda Allah ya faɗa, kamar yadda kuma a waƙi inna anzalallahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, kamar nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bi lisanin arabiyyin mubin. Wannan duka abu ne sananne ga kowa. To dan haka kaga ba zai yi kuma a ce za a dinga fassara al-qur'ani, kuma ba za a kula da harshen da ya kawo qur'anin ba, za a kula da shi a kuma bashi muhimmanci a san sama da ƙasansa. Shi yasa wajibi ne ga malamin tafsiri ya zama tun farko yana da ilmam da ulumul lugha, musamman da suke da alaka da alqur'ani, nahwu, sarfu, balaga, akalla waɗannan guda uku. In ya ƙara da adab to babu laifi, amma dai ya zama ya san su gwargwadon buƙata, abinda zai taimaka mishi wajen iya shiga da fita. Kamar yadda Shatibi yake cewa innal qur'ana nazala bi lisanil arab ala aljumla fa talabu fahmihi innama yakunu min hadha at-tariq khassa. Qur'ani ya sauka da harshen larabci ne, saboda haka duk wanda yake nema ya fahimce shi wajibi ne wato ya shiga ta wannan kofa ta larabci. Da haka zaka ga masana larabcin farko malaman nahawu na farko a cikin tarihi mafi yawan su zaka ga masana Qur'ani makaranta Al-Qur'ani ne sune malaman nahawu duk waɗannan su Abul Aswad Ad-Du'ali su Kisa'i su Sibawayhi su Abu Amr ibn al-Ala su ire-iren su waɗannan mutanen Kufa da Basra din nan zaka ga makaranta Al-Qur'ani ne sai kuma suka bada muhimmanci wajen sanin ka'idoji da sirrorin larabci don su taimaka wa ilimin Al-Qur'ani don ya tabbata so yanzu ne aka wayi gari zaka ga ƴan larabci baron su da Al-Qur'ani ƴan Qur'ani baron su da larabci kowa ya rike rabi ya bar rabi kuma sai a ta samu wato abin nan karo da juna wannan kuskure ya kamata a rike duka biyu masanin Qur'ani ya koyi larabci ya san larabci masanin larabci ya fara shi ma daga Qur'ani ba daidai bane wannan yadda ake din wannan ya karanta mai karanta maka aya shi saboda an rama ne ko kuma ka mai larabci kowa bai gane abin da dan yake nufi Allah ya kyauta tafsirul Qur'ani bil at-tafsir al-lughawi ya dade shi ma ba sabon abu bane tun fadan Allah wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim bayan sahabbai sun zo da su da tabi'ai da na bayan su atba'u tabi'ina musamman an samu wasu malamai cikin atba'u tabi'ina su yi musharaka a cikin harkar ainihin Qur'ani ta fuskar harshe kamar irin su Kisa'i da muka ambata irin dalibin shi Al-Farra irin malamai irin su Akhfaj da makamantansu duk waɗannan masana ne a Qur'ani ko masana ne a harshe na ainihin wato larabci kuma in aka bi tafsiri ana so wasu kalmomi ko wasu ta'abirat da suke da wanda fassara su da sanin ma'anarsu zai taimaka wajen gane me Qur'ani yake nufi to a ba su a bada muhimmanci wajen bayani akan su akan ɗauko tafsirin harshe ne daga hadisi idan an samu fassara daga cikin hadisi kamar faɗin Allah wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata alwasat ay al'adl al'adl kamar yadda yake cikin tafsirin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahih al-Bukhari kuma ana ɗaukowa daga harshen larabci daga lugatul arab idan aka karanta wani abu cikin alqur'ani sai ba a gane me yake nufi ba sai a koma a ga me larabawa suke faɗa kamar rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina wani malami cikin malamai yake ba da labari cewa ibnu abbasin yace bai san ma'anar wannan sura ta cikin fatir ba sai da ya ga wasu yara guda biyu suna rigima a gaban wata rijiya sai ɗayansu ya ce ana allazi fatara fatartuha ya ce sannan ya gane ma'anan wato fatira samawati wal ard kuma haka bai san ma'anan alfatu cikin wannan faɗin Allah madaukakin sarki na cikin araf da na karanta rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin yace sai da ya ji wani mawaki yana cewa ufatuka ya'ni uqadika rabbana ftah bainana Allah ka bude tsakaninmu Allah kai mana alƙalanci sannan ya gane wannan to kaga koma zuwa ga larabci kenan hakan a rawaito daga ibnu Abdullahi daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda cewa ya karanta fadin Allah wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan dayyikan harajan da ya karanta wannan harajan bi nasbir ra'i wasu masu karanta shi da bi kasrin ra'i harijan sai Umar ya ce abhuni rajulan min kinana a samu mun wani bakurashi shine kinana da aka zo da shi amma bakurashi ne na daji yana kiwon raƙuma sai yace hayi ke ci musu wal yakum mudlajiyan dan kabiran mudlaj nake su sai suka zo suka kawo mushi sai yace ya fata mal harja mal harja sai yace al harjatu fina ash-shajaratu takunu bainal ashjari allati la tasilu ilaiha ra'iyatan ra'iyatun wala wahshiyatun wala shay'un shi muka ce haraj muna nufin wata bishiya a can tsakankanin wani surkukin bushiyoyi wanda da dabba mai kiwo da dabba ta daji ba su iya zuwa inda take ta shiga cikin sankuru suna ji suna gani bakin cikin dabba mai kiwo ta ga wani ganye ce ba ta ba kanshi ba to shi ake cewa harajan dayyikan harajan yake to malashi kenan
qala Umar sai Umar yace kadhalika qalbul munafiqi la yasilu ilayhi shay'un min al-khayr. To na fahimta shi sa zuciyar munafiki wato tana can nesa wani alheri bai isa zuwa gare ta. To ana gane shi da haka. Sannan ana amfani da waƙoƙin Larabawa, waƙoƙin jahiliya, waƙoƙin sadar Islam da ire-iren su. Kamar yanda misali fadan fi jidiha hablum min masad al-jid. Al-jidu shine wuya. To amma Larabawa ba sa cewa wuya kai tsaye, unuku suke cewa. To yana ka gane wannan jid wuya ake nufi, suka nemo wata waka ko wani baiti da yake fada kamar wajidun ka jidin ri'imi laysa bi fahishin idha hiya nasathu wala bi mu'attil ko mu'attil waka hul qais. Haka a lokacin da aka yi wata mashahuriyar muqabala tsakanin Ibn Abbas da ƴan kalakatu Sunafi Ibn al-Azraq, Ibn Abbas ya kawo musu shawahidu iri daban-daban a cikin waƙoƙi da maganganun Larabawa, wanda haka yake nuna zurfin iliminsa da karɓar addu'a da Annabi ya masa Allah ya karɓa. To ƙa'idojin tafsirul lughawi shine wajibi ne ya zama ya dace da ƙa'idar Qur'ani da ƙa'idar Larabci, sannan ai amfani da mafi shahara cikin kalmomin Larabawa, ka amfani da shawaz, sannan a kula da kuma wato tafsirin Qur'ani ta hanyar kalmomi wanda a zamanin su haka ake cewa. Kar ka je ka fassara misali duwa ja'at sayyaratu fa arsalu waridahu. As-sayyara a zamanin da ake bayanin nan su ne kawai matafiya, tawagar matafiya. Yanzu ga Larabcin Islamiya da ƴan sayyara mota ke sai wata mota ta zo. Kaga wannan tasawur ne lugawi, ba za ka amfani da shi a nan ba. Sannan dole ne a tsaya akan musalahat na Qur'ani, kada a ɗauko su musalahat daban. Sannan kuma wato a duba siyaƙin yadda abin yake don ya dace. Littattafan da za ka yi samun irin waɗannan manhaji a cikinsu akwai mun faɗi akwai majazil Qur'an na Abu Ubaida, akwai tafsirul Bahr al-Muhit na Abu Ayyan al-Andalusi da malamin nahwu ne, akwai Kashaf, akwai At-Tarikh wa Tarwih na Ibn Ashur da ire-iren su. Duk za ka samu a cikinsu suna yawaita magana akan lugha. Wannan kamar da muka ambata a farko ya fi dacewa ne da tafsirin da ake ma ɗalibai. Idan ba ɗalibai ne waɗanda suke da gaske ɗaliban ilimi ba, to ba daidai ba ne ka cika musu kunnuwa da irin waɗannan bayanan, sai dai wanda ya zo kawai afwan ɗan ɗaya biyu haka, wanda za su ɗan yi isti'inas. Amma in ka cika musu ƙwaƙwalensu da irin wannan bayanan, babu shakka za ka zama cikin inna minkum munafirina, za su waɗe su ba ka waje, su ba ka kai ta lera, ba ka kai ka jo. Allah ya kyauta. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.